Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe tare da ni Ruqayyah Basha. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan mayaudaran maza wanda aka fi sanin su da gold diggers maza. Wato maza masu bin manyan mata da suke da abun duniya sannan suke bin su domin abun hannunsu. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji me baƙuwar mu a yau za ta girka mana. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. To madalla. To kamar dai yadda muka yi a makon da ya gabata, bakin namu sun hada da Fuad Muhammad, Adam Sulaiman Umar, Hafsat Yahaya, sai kuma Aisha Lawal. To ma sauraron mu zamu dora ne kan tambayar da na yi wa malama Aisha Lawal.
Malama Aisha, ana tafcewa wai son zuciya da kwadayi da kuma wato abinda watakila iyayen mu suke yi a baya, wanda in muka duba zamu ga cewa fa abinda iyayen mu suka yi a baya daban da wanda samarin da suke yi a wannan zamani yake daban. To kina ganin abinda samarin yanzu suke yi na cewa su dogara da abubuwan da mata suke da shi ta fannin abubuwan abin duniya shine mafita gare su?
Wallahi ba shi bane. It's high time lokaci yayi wanda za ku zo na ku jiya ma kanku gaskiya a duniyanku a tsakaninku. Ku kuna da yan uwa maza ku dinga musu wa'azi, ku dinga fadakarwa, ake cewa ku dinga fadakar da su. Wallahi duk wanda ya yaudare ƴaƴan wasu Allah sai ya yaudare nashi. Kuma duk abin da kai in mai kyau ne ka shuka za ka girba, in mara kyau ka shuka duk za ka girba. Saboda ba daɗi yarinya tana nan tana tasowa, ka zo ka sa ta ta yi biɗi mai ɗin ka ta yarda da kai, ta su biki da kai, ita tana a zuciyanta ma tana ganin ta sawa miji. Wannan lokaci ne yayi wanda zan samu abokin zama in zauna. Kai kuma abinda ke nan zuciyarka daban, kai watakila ka zo ka yi lalata ne da ita, number one. Number two, watakila kai ka zo ka yaudare ta ne, number two. Babu kyau, abubuwa da dama wanda bai kamata ba. Kuma kaga zuciyar mace yana da rauni, it's too fragile. You don't joke with me. Kuma
ba ka wasa da zuciyar mace.
Saboda Allah, saboda Annabi, yanzu ka zo ka ga yarinya tana fadi kashi. Musamman kamar ni yanzu ni a business kuma kullum ina kokari yanda zan hada 1+1 ya zama 2. Ka zo ka yaudare ni, wallahi Allah ya isa ban yaki.
To malama Hafsa, kin ji abinda malama Aisha ta faɗi. Kina ganin mata da dama akan cewa kwadayi da suke da shi yake sawa suke fada wannan yaudara na maza.
Kaman dai da muka yi magana tun farko, ita mace tana da haƙuri, tana da sanin zuciya, sannan ita zuciyar mace ba kamar namiji bane ba. Ita mace yanzu abu guda ɗaya zaka yi mata guda ɗaya duk duniya ka biya ta saboda ka faranta mata. In matsala ta shiga ta nemi taimako gurin wasu bata samu ba, kai mata taimakon nan, to wannan yana iya jawo ra'ayinta ta soka, ta aminta da kai, ta yarda da kai. So wasu kuma suna using dama irin haka da rauni ga mace, inda mace na da rauni, to da yawa maza suna amfani da wannan damar su ci amanan mata da yawa. Kuma abin ma da ke faruwa kenan yanzu, kamar yadda Aisha ta yi magana ɗazun akan batun aure na mata, yanzu mata muna da yawa wanda ba su yi aure ba. Kowace mace burinta ta yi aure, ta raya suna nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So da yawa mazanmu kuma suna using wannan damar, suna cin zarafin mata, suna cin amanansu fiye da yadda ba a tsammani. Sai ki ga namiji ya zo miki kamulallen namiji, zaki zata duk duniya kin samu mijin aure, ke komai ma a gare shi kin samu. Matanmu da yawa na Hausawa zaki ga su sun fito suna sana'ansu, suna faɗi tashi saboda ɗiyansu. Wani namiji in kin aure shi, wani namijin yanzu tunda ya aure mace ya yi mata laifi, ina ji shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, babu bai mata kaya ba. Akwai matan da suke ɗaukar responsibility kansu da ci da sha da sutura da kuɗin haya da kuɗin kayan makaranta. Tana auren namiji fa, kuma yana aiki ba bai aiki ba, amma kuma ya bar mata wani responsibility. So dole wasu matan sun ka tashi suna neman faɗi tashi. So akwai wanda su kuma su tuntuni sun tashi suna nema, suna nema tun suna ƙana, sun saba ba sai su tsaya namiji ya yi musu ba. To irin wa'innan ma sai ka ga ma sun kai wani munzuli ba su yi aure ba, su zo lokacin yin auren eh to suna da kuɗi sun tara, ba aihuwa ana neman aihuwa ana neman miji. To irin wa'innan ma mostly an fi samun su, an fi yaudaran su. Kiga yanzu kwana biyu an yi aure, an zo an zauna lafiya lau kwana biyu, kwana uku, kiga baby din aramin kaza akwai kwangila fa da zan yi fa. Baby din aramin kaza with that take ka yana daga mun hankali wallahi, saboda
ai saboda abinda mazan suke amfani da shi kenan.
Sosai. To rauni ga mace ke da shi, shi yasa ake taking advantage din mu da yawa. To wannan raunin nan ne.
Malam Fuad, ka ji abinda malama Hafsa ta faɗi. Shin kowane irin mataki kake gani ya kamata mata ma ba ma mazan ba su ɗauka domin kaucewa faɗa daga irin wannan yaudara na maza a wannan zamani da ake ciki?
To kamar yadda ƴar'uwa ta bayani yanzu, kuma la'akari da abubuwan da ke faruwa a jihar Kano, akwai bill da naga an yi passing na cewar duk macen da saurayi har ya zama na cewar ya taba zuwa gidansa babanta ma ya gan shi, ya zama na kawai an riga ya gan shi, to maganar aure ma ya zama dole. Kin ga wannan wata doka ce kenan. Misali, dan akwai maza da sukan je su bata wa mata lokaci su je su yaudare su, idan suka je abinda suka fi ba wa muhimmanci shine su bata wa matan lokaci, you know, su samu abubuwan da za su samu matan. Kila akwai wanda dama za ki ga me yake kai shi girki ne ake masa a gidansu yarinyar, saboda haka abinda yake so kenan. So burinsa in ya je gidan ya je ya ci girki, ba abinda yake damunsa da ya wuce mu. So sai aka yi passing out wannan bill din na cewar kawai idan ubanta su ɗaya ma ya taɓa ganin ka, to maganar aure don land sai an yi wannan.
Sai an yi aure sai
aka confirm. Kin ga wata wani doka a ce gwamnati ta samar da wani doka na cewar duk mutumin da aka kama da irin wannan, kamar yadda ake yanke hukuncin fyaɗe, ake yanke hukuncin masu saboda shi ma nan muna iya misa shi a tsari na 419. Ka zo me ake cewa yaudara cikin zamba cikin aminci, ya zama zamba cikin aminci. So yana da kyau gaskiya a ce a hukumomi su shigo cikin al'amarin, sannan kuma su ma mata su daɗa me ake cewa zage dantse wurin kokarin tabbatar da cewar an bi musu haƙƙinsu a irin waɗannan abubuwan. Saboda yawa matan zaki ga idan abu irin wannan ya faru kawai shigo ake da batun, ba a yin maganganu. Saboda yawa mutane kuma sukan kalli cewar uku to a ke ma kuma ai laifinki ne, me yasa har zaki yadda? To sauran sai kiga ana jojin ɗin matan da sauransu. Kuma ina jan hankali gaskiya ga maza su fahimci cewar wannan wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana da kansa cewar irin waɗannan mutanen shi a karan kansa ne zai yi fito na fito da su, shi ne nan zai yanke musu hukunci. Saboda a lokacin misali ranar kiyama idan muka tashi za a yanke muku, kowa za a yanke musu hukuncinsa, akwai mala'iku za su jaka To
karkace na katse ka Malam Fuad. Karkace na katse ka Malam Fuad. Malam Adam kaji abin da Malam Fuad ya faɗi na cewa mazan da akwai a jihar Kano da ake ci akwai wani doka wanda in ma namiji ya je hira wajen iya mace mahaifinta har ya ganta to kawai abin da ya kamata a daura aure. To baka ganin aka je ga wannan doka shi ma kuma zai aifar da wani matsala na samun wato ba zauna an yi bincike an san ko shi namiji ne wanda zai iya daukan hidindumin gidan shi namiji ne wanda ba zai wato yaudaran da ya dauko tun farko ko da an yi auren sai yayi wannan yaudaran daga baya kuma ya saki yar nasu
eto a na sanin kamar idan har da mun ga wasu ta duba ta ce za a yi wannan din to ai ya kamata a ce da ma an samar da duk wata doka da ya kamata a takawa abin da zai biyo baya mulki misali yanzu kasancewar idan aka ce an tilasta maka auren ne okay an san cewa an kwana biyu ya gama muri da dan amaryantakarta zai yi sallama ta
saka ci amarci
kenan me ya kamata a yi gwamnati ta sai da za ta bi ta saka doka okay to in ba a gama ka wannan auren wanda doka ne ko da za ku rabu wala Allah gwamnati za ta iya cewa ko da za ku rabu a dokance sai kun kai shekara goma sannan kuma kar ka musguna wani
to kuma a wannan zamani da ake ciki kana ganin hakan zai yiwu
something zai
yana ma yiwuwa
ai abu ne na doka fa
yana ma yiwuwa
yanzu misali to zai in kika dauka misali a auren Christian da in aka ce misali aka ce an yi aure ka aure mace daya me ake dama ba akan ce ba rabuwa har abada
haka
okay to ko me zai
da dadi da dadi ko ba dadi haka dai za a zauna
ana nan din ana tare wala Allah sai idan wani abu ne babba wanda ma ya shafi family tunda ai ba kowane rigima yanzu kan mata da miji zai iya raba ku ba amma yawanci ake ga in suka tashi rabuwa zaki ga akan yaya ake samun matsala okay to wannan an samu wani abin da zai iya rabawa wannan amma wai tsakanin rigima ni da ke a'a wannan ba zai raba wani ba to saboda haka za a iya saka dokar kuma ta zauna kuma a biyu din da ya kamata ita gwamnati tana son ta yi fa
to na ga kamar Malama Aisha tana son ta ce wani abu
akan abin da kika faɗa ne gwamnatin Kano ta sa cewa an haɗu tare da mutum a dora maka aure ai an koma kamar da ke da iyayen lokacin da suka yi aure ai ba su san junansu ba sai dai kawai a ce an baka mata
shiga ɗakin can kawai
yawa
inda ko wannan yaran daga da yaran a ce masa yana ga magai da iyayen shi da a ce to ga ɗakin ka can shiga matarka tana jira ka fa ka san da ku zan yi
to ko da ganin aka ce za a yi wannan abin yanzu za ta daure
a zamanin da aka
sanya canza
zamanin ya canza
aiko yanzu iyayenmu na kokari saboda kin ga sokoto kefi zamfara yanzu da an zo can ba ake daura aure
ina san ai ina kaunar wannan abun burge ne ke
yana
an zo can ba ake daura auren
shi a addini ma shine addini da ka zo tambaya babu wani bata lokaci a daura aure da akwai wata abikiya ta ita ma daga zuwa can ba aka daura aure kuma everybody was happy kowa ya ji dadi saboda irin sai ki ga wani an zo an biya sadaki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a daura aure ba sai ya gama lalata ɗiyar mutane an jima ko yanzu ya ce a'a shi fa ya fasa ga lalura nan ga abu kaza ga abu amma da ka zo wani kina son shi ina son shi kana son ta ina an daura aure
wato abin da
wannan already akwai yadda tsakanin shi saurayi da budurwa din tunda har ita ta amince shi ya amince ya aiko da iyaye ne ko kuma magabata ne an ka zo an kai tambaya to ban ga dalilin da zai sa a gidan ba aure ba wasu an ce an ka je ka dawo
kin san a wannan abun Malama Hafsa magana da nake shi da abun dadin anan shi ne duk sanda aka ce an yi tambaya ka daura aure ni zan so a ce yanzu abun ya zama ma kamar ya zama doka ma kamar yadda mun tace in dai ka taba gari ba wai yare ya taba ganin ka an yi aure to hakan zai
yi za a yi
saboda wannan na farko zaki ga za a rage wasu abubuwa
za a rage
yaudara sosai banda ma yaudara ana yawan samun lalata ni ke jawo yaudara za ga yarinya kamar da aka faɗa ma ta san da rauni idan tana son ka babu wanda abin da za ta iya maka
gaskiya babu
za ta sadaukar da komai nata
a da rayuwar da ma in so samu ne
komai nata za ta iya maka
haka
okay to a wannan lokacin da ka zo ka kawo ta aka yi tambaya iyaye suka san da kai tana ji a ranka cewa ba za ka iya fita ba ka riga ka shigo ke wanda kuma yanzu samari yanzu
amma shi wani namiji fa yana da wani ajanda fa da ya biya sadaki fa zai ya gare ki ke fa zama mata ta fa to ko ma fita zaki ne
sai kin
kira ne abinda zaki sai to suna samu
abubuwa ka gane kalma kala kala so kamar yadda Hajji Hamsa ta faɗa gaskiya dinga taimakawa da an je gaisa ko ya ɗora aure.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashin Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu gaza ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora.
Allah komai san akanta na labunci ni fatana banda karta sai na kinnace a gidana yadda babu mai mun kwace nan ta si iya
to madalla to sauraro a yau dai za mu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa yafi shahara ne a gefan kida wato wannan bako namu zai dora maka kida inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kamata wato bangaren Aliji Tani Ado Gwanja Auta Waziri da sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka ce waka a bakin mu ita yafi dadi inda zan hada ku da bakon mu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne.
Sunana Sultan Babandala makadi ne a masallantar Kanute kuma mawaki ne kuma sound engineer.
To an kace makidi me hakan ke nufi?
Music producer wanda yake kidan duk wata waka da zaka ji da kida akan ta. So shi ne wanda yake kidan akwai shi ai. San sai an yi kidan sai mawaki waka akai.
To yawanci an fi samun mawaka kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefan kida?
Eh ni mawakan ne ma asali ma kawai industry so kawai saboda in samu kai na so in producing na ayyuka na kai na sai na koyi kida nake to kuma sai zama na ma mutane ina mutane da yawa busy ma ta kai ba na ma samun lokacin da zan yi wa kaina. To shine abin da ya jan kana na fara kida.
Yanzu kamar aka ce za a yi waka ka dora kida, ya kake gane kidan da zai duhu akan waka?
Eh ina jin yanayin wakan da kazo da shi zan iya gane a wani key ne ko wani tunda normally ina da theoretical abin experience na keys na na key kidan yau kuma ina da shi practically so in kazo da abin da zan san kana zuwa min da wannan an kazan san yanayin irin kidan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da kazo da kawai na san ya zan seta maka shi in ma kida aziz.
To amma wannan kida din nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa yasa har ka iya?
Eh akwai koya akwai karambani in farko na fara ma koya tare da abokai ne ne wanda su already na same su a cikin abu na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a Kramatoko studio daga nan na koma gurin DJ Miku anan na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma kin ana rayuwa ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake in na bincike abubuwan duba in ga bincike ake kaza sai nayi da kaina kawai.
To amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku?
Ai kin san komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara. To amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye su ba a dai ne rayuwa cikin industry ne anan ne samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don mun yanda na sha a baya ba zan mai tashi ba na san.
To wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen?
To hakuri dai shine matakin farko don dole abin da zaka yi kana so ka cimma nasara ka sa naci dole sai ka attachin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubakar sa a ranka to in kai free mind naka to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta bude ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya da
to ko kana bayan kidi akwai waka da kake yi ne?
Ina waka sosai ina waka ba da gaya miki dake ba sabari na ne ina samun lokaci amma ina yi idan kwanaki ma na saki EP na na dora su YouTube channel na da su audio ma ba.
To wani irin waka kake yi?
Ni star na da nake yi ima ban ma gama introduction nashi ba saboda ni nke je wa kokin na yake ji eh nana eh ne ba nana ba gasarin ne dai
ko. To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake.
To bari in ta Hausa ta mun nana yake ko
gauna ta kai gauna yarda ta yarda kece kalata yarinya mai sada gauna ta kai gauna yarda ta yarda kece kalata yarinya mai sada gauna ta kai gauna yarda ta yarda ni kai nake so dan yaro mai sada
to ba dai mu da cikin studio bane
Haka yake masu sauraro, da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku shirin yau da gobe, wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda muke tattauna da mawakin mu a yau, wato Sultan Babandala, mawaki kuma a wato mai sa kiɗa kenan, makiɗi ko wanda aka fi sani da music producer. To wannan waka da ka gama rerawa, shin ka yi ma budurwarka ne, ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ji ka rera waka, ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi?
A wajen dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood dai, amma ko mood na soyayya, ina cikin yini na soyayya a lokacin, amma ba budurwata ne ba. So mu waki da ma da wani abu, ina cikin damuwa waka na zuwa mishi, in ina cikin farin ciki waka na zuwa mishi, in ina cikin takaici ma duka. So
to wasu irin waƙoƙi ka fi?
Na fi waƙoƙin soyayya. Na fi na soyayya.
To amma in muka dawo baya da waka da kiɗa, wanne ya fi burge ka?
Wallahi waka ya fi burge ni, na fi son waka. Musuli ya gara aburgen karɓar mamun ta mace miki, ina yin wakokin aure sosai, ina yin soyayya, to ina jin daɗin yin su. Kiɗa kuma kawai na fahimci cewa abin yana suna ne, kuma akwai shi a jikina, kuna da sa'an kiɗa gaskiya. Don Musuli kin ga ina kiɗa yawanci za ki ga waka tana zama hit. Allah yana sanya albarka a kai.
To wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake yi?
Na abubuwa da yawa a ciki, saboda asali ma zuri abin da jiga nake a rayuwata a cikin wannan harkar nake shi. So na yi karatu na Infotech, information technology, na gama bayan secondary school kenan, makarantar gaba da secondary kenan na gama. So amma wata kwata tana na ajiye result din ma zo na nemi aiki da shi ko da abubuwa, saboda to kin ga duk abin da nake kawai a cikin sound engineering ne, ko music production ko waka. Ni ba ma taɓa ɗaukan takarduna na ce wurin zai nemi aiki ba, gaskiya. To wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi, da nake komai na ci na sha na aure da ni da wayewaye, duka a cikin harkar ne.
Ƙarshe wani irin fata da kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa?
To a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana, ba zan taɓa manta ba, kuma a kowane mai gidana ni babban mutum ne, isa na amfani da maganar manya sosai a rayuwa. Yake ce mini, idan ka kewaye kaina da mutanen arziki, da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba, waɗanda suke son ka da arziki, waɗanda kuma suke baka shawarar ya za ka yi, me za ka yi, ka maka ci gaba a rayuwa. To daga wannan ka ɗauki wannan matakin, za ka nemi mutum manza da dare da kai ka rasa. So ba da za ka je kai abu na banza, ko ka ɓata hankali lokaci a rayuwa, ko kuma ka zo ka zama mazauna gari banza. So ina ga in ka fara magance wannan, to ka fara maganin, ka magance kaso 70 daga cikin matsalolin rayuwarka. Indai kana gadin ya kake rayuwa, sannan kana da haƙuri, da kuma kana sa gaskiya a lamuran ka, to shi kenan.
To a ƙarshe wani waka za ka rufe mana shirin da shi?
Wakan da zan rufe shiri da shi? Ne shiru, sai in ga waƙoƙi sun zo mun kainan da yau. Barka ne wanda ya zo wa kiya. Bari miki na uwar gidan.
A tikata wakin zamo digona, ke nake mulakin bisa shirina. Nake tabbata ya ki dubi idona.
Wallahi na manta da gobe.
To haka yake masu sauraro. Da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da wannan matashin mawaki, inda ya bayyana mana shi fa ba iya waka kaɗai ya tsaya ba, ya ma fi shahara ta gefen kiɗa. To da fatan dai an ɗauki wasu abubuwa a cikin wannan tattaunawa. To haka yake masu sauraro, yanzu kuma muka dawo gefen kwalama. A yau muna tare da bakonmu ne, inda aka ce magana a bakin mai, shi yafi daɗi, gashi dai za ta yi mana bayani. To ya sunayen bakonmu a yau?
Malama Nafisa.
To menene bakonmu a yau za ta girka mana?
Zan girka mana yam balls, in Allah ya yarda.
To masha Allah, kaman da me da me mutum yake bukata in zai yi wannan yam balls?
Okay, in kana bukatan yin yam balls, kana bukatan doya, attarugu, tafarnuwa, albasa, ni na kan dan sa jinja, sannan kana bukatan kwai, dan kana bukatan mangyada wanda za a soya yam balls da shi.
To ya za ta fara bayan an tana da waɗannan abubuwa?
Okay, kana da abun nan, abubuwan da na lissafo mana, sannan kuma already kana da ko dan mayinka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kitchen so ban hada da shi ba zaka samu dan doyanka daidai yanda kake so in kaman kana so kai na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sa ma zai yi maka yam balls irin zaka iya samun balls guda 6-7 depends on size din da ka mulmula shi so zaka samu doyanka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwanka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka dauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafuwan da ya kamata yanda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsamu ruwa a filter in ka tsamu ruwan daga cikin yam balls din
daga cikin doya
sorry in ka tsamu ruwan daga cikin doya sai ka samu ko dan karamin turmin mu ko kuma dan roba mai dan fadi kina samu roban ki mai fadi sai ki dan farfasa wannan doya din ki yi shi kaman ya zance
ki farfasa shi dan zai yi gari wanda zaki iya mulmula shi
masha Allah thank you very much yanda dai zaka iya mulmula shi bayan kin farfasa doyan ki already attarugun ki tafarnuwan ki albasan ki kin dan nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa
jajjage dai
yawa jajjage is better ni ma na yi preferring jajjage in kika yi jajjagen ki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam balls yam abin nan da kika farfasa din nan wannan doya din nan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni na kan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun danyen ka dafa da kadaka sai ka dan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah sannan in a yayin da ka zuzzuba wayannan abubuwan da na kira sai ka dan samu maginka kaman cubes guda biyu in star ne in Rayco ne na kan sa 1.5 sai ka sa gishirinka tablespoon irin daidai tablespoon karamin chocolate na 1.5 shi ma yayi insha Allah
suga ko
gishiri ba suga a cikin yam balls
shi ke
gishiri so zaki samu sai ki gauraya wayannan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccuka shi tare a lokacin da kika ga mixing din shi kin ga komai ya hadu komai ya baki kalan irin zaki ga abin da kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai yanda zai miki malmala kaman yanda kike malmala me zance
kaman dai bones haka
yawa kaman yanda kike malmala
of
thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da kika gama shirya malmalan
kika gama malmala su
sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada kada wanda zaki kaman yanda kike in kina so ki soya
kwai
yawa sai ki dauki wannan balls din sai ki sa a ciki ki dan gauraya a cikin wannan ruwan kwai din ni na kan so dan saki kara gishiri kadan da kuma dan magi kadan har albasan ki da kika dan yi jajjage da wannan attarugu kina iya karawa sai ki rolling din shi a ciki wato ki ki sa shi irin ki gauraya shi a
cikin kwan sosai
ya shiga cikin kwai da kyau a dayan gefe daman already man ki ya riga yayi zafi kin jefa mata albasa ta dan kara miki irin kamshin nan da ana wuce ana girki mai dadi yau masha Allah mai tayi zafi kin ga alaman tayi zafi zaki dauki wannan yam balls din nan da kika mulmula a cikin kwai sai ki jefa a ciki kina jefa ta a ciki zaki ga gefen nan ya canza zuwa golden brown sai ki saki juyawa haka zaki ma sauran in Allah ya yarda in kika sai ki
tsama ana buƙatar man gyada da yawa kenan ko kuma man gyada kaɗan
daidai ba wai da yawa ba just irin na soyawa deep frying zaki ba shallow frying ba wato in aka ce deep frying kun san muna da deep frying da shallow frying deep frying kana dai buƙata a ce at least half of abinda zaka sa ya shiga cikin mai yawa ba duka ba to irin daidai mai din nan kake buƙata ba da yawa can ba insha Allah
to haka yake masu sauraron mu dai ina ga a iyanan lokaci ya fara hararan mu a iyanan zandatsa aya da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a wannan shiri na wato yau da gobe wanda yake zo muku wato daga sashin Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC a daidai wannan lokacin ni Ruqayyah Bashir nake muku fatan alkhairi har kullum bi salam